الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى تدكم وندنجي نيو mamman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 13 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratu yunus kafin darasi ne yau ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am masu aikin mi
kamar masu sana'a ko ta hadu ko kuma aiki ma dai haka wato an ka sa su aiki ne suka ce kamar a yanki ne su ce a su ta abin da kake yi ka ba su sun samu albarka haka fi ta ba ma barar shi
wai menene matsayin misali ka sanya mutum aiki ka tambaye shi menene haƙƙinsa ya ce ba da abin da ka ga ya dace abin da ka yi karfi wannan ya halatta in ma mutum ya yanke maka yace kaza zaka ba ko kuma ba da abin da kake karfi in ka bashi abin da bai kai haƙƙin shi yana da ƴancin da zai ce maka a'a abin da ka bada yayi kadan kai dai kara an gane ku amma aslan abin da ya dace in ka dauki mutum aiki ka gaya masa ku yi yarjejeniya iya menene haƙƙin shi kafin ma a fara aiki nawa zaka mun kaza yace kaza in kana da bukatar rage kace to rage mun kaza zan baka in ya yarda ya amince to wannan yayi idan ko yace shi bai amince ba sai kaza kenan anan sai kai gaba amma idan yace iya abinda kaga kafi karfi ka bani to anan idan ka bashi yana da damar da zai ce a'a abinnan da ka bani bai kai haƙƙina ba an gane ku a nan kenan me za a yi sai ka kara masa har a kai iya gwargwadon abin da yake haƙƙinsa tare da cewa in kamar a al'adance kowane aiki an san daman ga gwargwadon iya abin da ake badawa to wannan kasancewar ko da baka tambaya ba in dai an riga an sani duk wanda yayi kaza ga iya abin da yake haƙƙin shi to anan kasancewar in ka bashi ba sai ka tambaye shi ba in ka tambayin abu ne wanda yake sananne kenan ba sai ka tambaye shi ba an san duk aiki kaza ga iya gurgurdan abin da ake yin shi amma kuma tambayar shi shine yafi dacewa dan ya zamanto ayi akan yarjejeniya kowa ya san menene kenan aiki kaza nake bukata kuma ga iya abin da yake haƙinka na'am idan sun rigaye kazawa sahu yara ne masu hankali waɗanda ba za su tafi ba idan ana sallah wannan maganar a hudda su a maida su baya bai fita su ba ko da a sahun gaba suke amma iya abinda ake so a farko waɗanda za su shiga bayan liman su zamanto baligai waɗanda suke masu hankali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha baligai waɗanda suke masu hankali daga cikin ku manzo Allah yace su kusance ni amma ba kayo latin zawwa masallaci yara a sahun gaba kuma ka kama su ka ce kamar da su baya wannan bai dace ba na'am
sai ta ake turuwanci mai shezu da dukkan oskari da mai sai ko gida ko da mai shezu ko gida to ka magana ko sai ko yanzu ita roma da da yake yin shiga sai fara yanzu ne da ba zan garke ba da yanzu mun magana ji kamar zan baka ai ya wala din da yake yayi ba sai ke ji a shiga ke ce shi
to su wanda misali wai to lokacin da ka turo shi kasancewar da shi da su suka yi yarjejeniya kenan kasancewar su a matsayin wakilanka ne kenan abinda suka yanke tsakanin su da shi shi za a bashi haƙƙin shi an gane ku kenan kai ka turo shi a huddo masa icce ya fuskara kenan masu gidan kuma su za kafin ya fara fuskare dole za su yi yarjejeniya a nawa zan fuskara mu kenan kai lokacin da ka zo sun riga sun yanke abinda ya kamata ka hakura akan haka tunda su waɗannan wakilanka ne in an riga an huskara ba maganar da za ka yi akan haka kenan tun lokacin da ka turo shi lokacin nan sai ka ce masa barhi na zo mu yanke ya kamata kai kenan kai masa bayani a bayyane amma da ka turo shi kenan kamar ka turo shi a huddo mishi kenan a gaya mishi nawa ne za a bashi kuma har sun yanke tsakanin shi da masu gida iya gwargwadon abin da ya shi ne za ka ba shi haƙƙin shi in ba ka san shi ba to bakin gwargwadon haƙƙin shi iya abin da ya faskara in ya ƙi amsa in ma ka aje ka ci gaba da tattalawa ko kuma ya kasance kai sadaka Ubangiji ta'ala zai sadar masa da haƙƙin shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato aya ta 86 wanda kafin ita ta 84 da 85 shine hikayar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke mana dangane da annabi Musa alaihi salam bayan wato kasancewar takaddamar da ta gabata tsakaninsa da Fir'auna lokacin da Ubangiji ta'ala ya turo shi a matsayin manzo ya kiraye shi shi da jama'arsa zuwa kadaita Allah a cikin ibada da kuma wato sakin banu Isra'il sune jikokin Yaqubu alaihi salam domin Musa ya tattara su ya tafi da su can inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin su yi su zauna ita ce kasa wadda take mai tsarki a waɗannan abubuwa biyu ba ɗayan da Fir'auna ya amsa ma annabi Musa ko jama'arsa waɗanda suke na fada sai ma ƙazafi da ya ma annabi Musa alaihi salam ya yi da'awar cewa annabi Musa ɗan dabo ne kuma abin da ya zo da shi na mu'jiza wato dabo ne wanda yake mabayyane an gane ko wanda kafin ya ma annabi Musa irin wannan ƙazafi rena ajawalin annabi Musa alaihi salam yayi da mataimakin shi shine Harun ba dan komai ba saboda shi yana ganin yaya za a yi annabi Musa a turo shi a matsayin manzo wanda jama'ar annabi Musa bayi ne na Fir'auna kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul mu'minun anu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidu ta yaya yanzu za mu yi imani ga wasu mutane biyu wanda suke tamkar mu ba mala'iku ba ne ba wa qaumuhuma lana abidu alhali jama'arsu wato bayinmu ne masu bauta mana yaya za a yi mu yi imani da su to annabi Musa sai ya gwada masa mu'jizar Allah ya turo shi da ita shine sanda wato da farin hannu to me za a yi kenan ya tabbata wannan aya ce kuma ya tabbata annabi Musa alaihi salam manzo ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, saboda abin da yazo da shi ya wuce matsayin dabo. Amma dan wautar da hankulan mabiya sai ya ce ai Annabi Musa dan dabo ne, kuma abin da yazo da shi dabo ne. Don haka sai ya faɗa ga jama'arsa ta fada ya ce, ku zo mun da dukkan wani dan dabo wanda yake masanin dabo. Aka je birni da ƙauye aka taro masa wato ƙwararru waɗanda suke ɗan dabo. Shine kamar yadda za mu iske a cikin suratu Taha, aka yi alkawali mahaɗa inda za a zo a yi ƙurayya. Maulidu kun yawmun zinati wa an yuhsharan nasu duha. A lokacin da jama'a suka zo, Annabi Musa alaihi salam, kamar yadda Allah ya faɗa mana a nan, suka ce ku kai za ka jefa ko kuma mu za mu jefa. Annabi Musa yake cewa ku ku fara jefawa. Lokacin da suka jefa sandunansu da igwansu, kamar yadda Allah ya faɗa mana, wannan sanduna da igwai sai suka zamanto mucizai. Annabi Musa alaihi salam da ya jefar da sandarsa, take yanke sai ta zama babbar macijiya. Saurinta kuma irin sauri ne wanda yake na karamar macijiya. Gaba ɗayan abin da suka zo da shi na dabo, wannan sanda ta Annabi Musa sai ta haɗe. An gane ko? Wannan sanda sai ta haɗe. To a lokacin nan waɗannan 'yan dabo sai suka yi imani da Annabi Musa alaihi salam da mataimakinsa shine Harun, kuma da Ubangijin da ya turo su. Shine shi Fir'auna sai yake cewa yanzu za ku yi imani da Musa kafin na ba ku izini? Kamar yadda ya gabata sai ya ce inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati li tukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamun. A lokacin ne ya ringa musu barazana ta azaba cewa zai yanke hannun dama kafar hagu, kuma zai tsire su a jikin ku tuttire na dabino. Kuma yace za ku yi sanin da ni da Ubangijin Musa wane ne ya fi tsananin ukuba, kuma wane ne ya fi wanzar da ita. A lokacin nan dai suka ce ba za mu fifita ka ba, mu bi ka a kan abin da ya zo mana wato na gaskiya. To shi ne a nan kasancewar Ubangiji Ta'ala sai yake ba mu labarin wato waɗanda suka yi imani. Waɗanda suka yi imani wasu jama'a ne wanda suke ƴan kaɗan. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahu wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu la minal musrifin. Wata ƴan jama'a ce aka samu waɗanda suka yi imani da Annabi Musa alaihi salam. To waɗannan jama'a su ne a nan Annabi Musa alaihi salam yake jan hankalinsu, yake kwantar da hankalinsu domin su tabbata akan imanin da suka yi da Ubangijinsu. Shi ne yace da su, ya qaumi in kuntum amantum billahi, ya ku jama'ata in har kun zamanto kun yi imani da Ubangijin da ya turo ni, imani wanda yake na hakika, yace to fa alaihi tawakkalu, gare shi ya zama wajibi ku dogara ba ga wani ba. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan siga ce daga cikin siyagul hasr, taqdimu ma haqquhu ta'khir, wanda asalin zance yadda yake tawakkalu alaihi, sai aka ce fa alaihi tawakkalu, a kansa ya zama wajibi ku dogara ba ga wani ba. In kuntum muslimina, in har kun kasance masu mika wuya da ji da bi zuwa gare shi. Abinda ake nihi da Islam a nan wato ya kunshi dukkan wasu ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu da waɗanda suke bayyananu, domin lafazin al-Islam da al-Iman suna haɗuwa suna raguwa kamar yadda bayani ya gabata. Duk lokacin da musulunci ya kaɗaita, to wannan ya kunshi imani, ya haɗu dukkan wasu ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu da waɗanda suke bayyananu. An gane ko? Haka shi ma kalma ta imani idan ta kaɗaita ta kunshi dukkan wasu ayyuka bayyanannu da waɗanda suke ɓoyayyu. Amma idan suka haɗe abu ɗaya, musulunci na ɗaukan ayyuka waɗanda suke mabayyana, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, kamar hajji. An gane ku? Da jagabansu ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Shi kuma al-imani sai ya ɗauki ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu, waɗanda suke da alaƙa da zuciya. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Jibrilu alaihi salam ya masa tambaya dangane da hakikanin musulunci sai ya ce masa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tahujja al-baita inista wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita inista qata ilayhi sabila imani ku sai ya fassara masa da cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri to shine anan yace in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin faqalu ala allahi tawakkalna sai suka ce ga ubangijinmu muka dogara ba ga kowa ba dan haka zamu riske can me suka ce faqa bima antaka duk abinda zaka yi ya kai fir'auna aikata duk abinda kake barazana kake mana kashi dina azaba ima zaka gabatar da shi inna ma taqdi hadhihi alhayat hayatad dunya sai suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin ya ubangijinmu kar ka maida mu mu zamanto fitina ga jama'a waɗanda suke azzalamai an gane ku ma'ana rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin ya ubangijinmu kar ka sanya mu zamanto fitina ga jama'a waɗanda suke azzalamai dan anan abinda ake nihi da zalunci kafirci domin babu zaluncin da ya wuce shirka da kafirci me suke nihi cewa ya Allah karka maida mu fitina ma'ana ya Allah karka ba su rinjaye akan mu domin in har ka ba su rinjaye akan mu sai su ringa ganin cewa akan gaskiya suke kenan sai su kara zarcewa a cikin bata kenan inda a ce mu akan gaskiya muke to ba yanda za a yi su samu rinjaye akan mu ko kuma ya zamanto ma'anar la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin ya Allah karka maida mu mu zamanto fitina ga jama'a waɗanda suke azzalamai ma'ana ka kama mu da wata hukuma ta ka su ringa ganin cewa inda akan gaskiya muke to da musiba kaza da kaza ba za ta same mu ba kamar yadda tunanin kafirai haka ne an gane ku iya tunanin da suke da shi wai inda har mu'minai addinin su addini ne na gaskiya to irin wannan musiba da bala'i Allah ba zai jarrabe su ba da za su fi kowa yawan yaya za su fi kowa yawan dukiya kuma za su fi kowa kwanciyar hankali suka ce walal jinabi rahmatika minal qaumil kafirin ya ubangijinmu ka tsiratar da mu bi rahmatika da jin kanka karkashin wannan kalima da suka ce bi rahmatika wannan suna nuna cewa imaninsu ba shi bane ba zai kai cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da su a wannan fadala ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ku dan su kubuta game da wato kafa hujja da imaninsu wanajjina sai suka ce bi rahmatika da jin kanka an gane ku domin duk abin da bawaye bai kai matsayin yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saka ta masa sakayya a matsayin masanya game da abin da yake duk abin da Allah ya baka matsayin fadala ne domin ba wanda ya isa ya bada haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah ya dora masa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana saddidu wa qaribu wa abshiru وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِأَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِهِ da haka kenan anan shine suka ce wanajjina bi rahmatika ya ubangijinmu ka tsiratar da mu bi rahmatika wato da jin kanka minal qaumil kafirin wato game da mutane waɗanda suke kafirai yau za mu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaaraka wa ta'ala wa awhayna ila musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashshiril mu'minin وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Ubangiji ta'ala ke cewa wa auhayna ila Musa wa akhihi wato mun turo da sako na musamman zuwa ga annabi Musa alaihi salam wa akhihi wato da dan uwansa mataimakinsa wato shine Harun an tabawwa ali qaumi kuma bi misra buyuta Ubangiji ta'ala ya ce ku sanya jama'ar wato sirki gidaddaji a birnin Masar an gane ku an tabawwa ali qaumi kuma bi misra buyuta ma'ana ku riki gidaddaji domin jama'ar ku bi misra ubangiji ta'ala yace a cikin kasar Masar waj'alu buyutakum qiblatan wadannan dakuna na ku ubangiji ta'ala yace ku maida su su zamanto masu fuskantar alkibla ma'ana kofofin gidajen ya zamanto suna fuskantar alkibla wa aqimus sala ubangiji ta'ala yace ku tsaye da sallah a lokacinta sai yace wa bashirul mu'mini ya kai Musa ka bada albishir wato ga masu imani anan kasancewar wahayin da ubangiji subhanahu wata'ala da yi anan bi ke banta da annabi Musa alaihi salam hatta da mataimakinsa shine annabi Harun ba dan komai ba saboda wannan al'amari wanda aka yi wahayi al'amari ne na tafiyar da lamarin al'umma wanda ya dace a ce shi uban tafiyar da mataimakin shi sun yi tarayya akan aiki an gane ku dan haka kenan anan ya dace shi Harun ya zamanto yayi tarayya da annabi Musa wato a cikin wannan aiki dan haka Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa wato da dan uwansa Harun aikin da Allah ya yi musu wahayi shine yace an tabawwa ali qaumi kuma bi misra buyuta lafazin an tabawwa an ciro shi ne daga at-tabawwu At-tabawwu shine masdar din wanda asalin sa min al-bawu ne al-bawu in aka ce al-bawu shine ar-ruju kamar ba'a yabu sai ka ce bawan kamar yanda ya gabata wa ba'u bi gababin min Allah ai sun komo da fushi na ubangiji subhanahu wata'ala dan haka kenan shi mazauni ake ce mishi mubawwa mubawwa wato mazauni kenan wurin da ka rike shi domin zama malamai suka ce an ambace shi da wannan domin kasancewar duk inda mutun yake da wanda ke tafiya masana'antar shi da wanda ya tafi gona da wanda ya tafi makaranta da wanda ya tafi ina ne a ƙarshen yini ne duk yanda ake zai dawo gida domin nan shine makomar shi dan haka ake kiran shi al-mubawwa kina an ciro shi ne daga al-bawwa yanzu dai nan ai makaranta ce muka haɗu idan muka tashi kowa ina zai tafi gida zai tafi haka wanda ya tafi sana'a ko ya tafi wurin wani sha'anin sa ko bulaguro ko menene a ƙarshe dai ina mutun zai koma gida zai koma to shine anan ubangiji ta'ala yace an tabawwa ali qaumi kuma allamu anan lamu ta'lil aidi ajli qaumi kuma anan sai aka jingina wato rukun gidaddaji ga annabi Musa alaihi salam yasa saboda annabi Musa wannan ana kiran shi al-majazul aqli abinda ake bukata annabi Musa da shi da dan uwan shi Harun su umarci jama'a su cewa kowa ya riki gida to dangane da wannan gida wasu malamai suka ce abinda ake nihi da al-buyut anan sune wato al-masajid masallatai ne ubangiji subhanahu wata'ala yake umartar annabi Musa da dan uwan sa Harun su sanya jama'a su riki masallatai an gane ko illa kasancewar fassara al-buyut anan da masallatai abu ne wanda yake yayi nisa da ma'anar ayin saboda kasancewar jama'ar annabi Musa suna kan tafiya saboda musamman turowar da Allah ya masa ya tattare ya nashi jama'ar shi ya fitar da su daga ƙasar Masar domin su kaura su koma ƙasa wadda take mai tsarki to wanda suke shirin tafiya menene maganar gina masallata yana amma ba komai bai kai su malaman da suka ce abinda ake nihi da al-buyuti anan masallatai illa domin abin da ya biyo baya da ubangiji ta'ala yace waje al-buyutakum qiblatan wa aqimus sala da Allah yace ku tsaye da sallah sai suka ce abinda ake nihi da dakuna anan sune masallatai kamar yadda can Allah yake cewa fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil budwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أبن دعكيني ده بيوت أو أن آية شيني مساجد أنغاني بو كينان ده سكة چه آنم مسلاتي أكيني سي سكة چه آنم واتوش وجع دو بيوتكم كملة كينان كميدا ودن نم مسلاتي يزمن تو كينان سنة فسكنتر أدي كملة wasu sai suka ce anan abinda ake nihi da cewa an tabawwa ali kaumi kuma buyutan waje alu buyutakum qiblatan suka ce anan ana nihi da cewa wato ku riki wurin sallah kenan a cikin gidaddajin ku suka ce domin fir'auna ya rubuje dukkan wurin ibada na banu isra'il dan haka sai aka ce su riki kenan wurin sallah a cikin gidaddajin su kuma kowa ya maida wannan ya zamanto shine alkiblarsa to amma ma'anar da tafi bayyana anan abinda ake nihi da al-buyut dakuna ne waɗanda suke na musamman amma karka fahimci cewa duk zaman da banu Isra'ila suka yi a ƙasar Masar ba su da wasu dakuna a'a suna da wurin zama suna da gidaddaje domin suna zaune a wani birni wanda ake kiran shi Jasan wanda yana kusa da wato ita ce capital kin a wannan lokaci wanda masarauta ta Fir'auna a nan take wanda ake kiranta Madinatu Memphis to anan kasancewar dakunan malamai suka ce abinda ake nihi sabanin dakuna ne wanda suke sanannu waɗanda suke na gini kenan kamar khemomi ne da dakuna waɗanda suke na haƙƙi ma'ana na shirin tafiya an gane ko an tabawwa ali kaumi kuma bi misra buyuta sai yace waje alu buyutakum qiblatan ma'ana kumai da dakunan naku kenan su zamantu suna masu fuskantar alkibla kofar ta zamantu kenan tana fuskantar alkibla wannan ko kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan ibn Sa'id al-Basri suka ce alkiblar mutanen Annabi Musa alkibla ce ta Ka'aba domin alkibla ta Annabi Ibrahim kafin Allah ya juyar da su zuwa Baitul Maqdis kenan abinda ake nihi anan kenan ya zamantu wato dakunansu suna kallon kudu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana abinda ke tsakanin mahudar rana da mafadar ta alkibla ce ita ko Masar wato tana arewacin Ka'aba an gane kamar yanda alkiblar mutanen Madina kudu suke kallo domin ita Madina tana arewacin Makka menene hikima anan saboda wata fa'ida da dan adam yake samu saboda duk lokacin da ya kasance kofar daki tana kallon kudu ko tana kallon arewa a dukkan wasu yankuna na shekara sawa'an lokacin rani ko lokacin dari ko lokacin bazara rana da hudu wata da fada wata hasken ta yana shiga cikin daki shi kuma akwai amfani ga jikin dan adam da wannan da haka anan kenan da yace waje alu buyutakum qiblatan ya zamanto kenan suna masu fuskantar Ka'aba saboda su kasar Masar iya abinda suke fuskanta kudu suke kallo ita ce alkiblarsu an gane ko dan duk wanda ya san yanda tsarin gini yake ba a kofar daki ta kalli gabas ko ta kalli yamma iya abinda ake yi ta kalli kudu ko ta kalli arewa kamar a tsarin mu nan saboda in ta kalli gabas lokaci ne wanda yake kasancewar da wata iska da wani ruwa da menene kasancewar kai tsaye zai wannan saboda galibin iska tana gabas da yamma sannan kuma kasancewar daki in yana kallon yamma hallo akwai zafi a cikin sa amma in yana kallon kudu ko yana kallon arewa a lokacin rani da damuna hasken rana yana shiga ba maganar lokacin dari ko lokacin damuna a dukkan tsawon lokaci na shekara shine anan ubangiji ta'ala yace waje alu buyutakum qiblatan ma'ana ku sanya kenan dakunan ku su zamanto wato suna masu fuskantar alƙibla ita ce Ka'aba, kenan ya zamanto suna kallon kudu, kamar yadda kudu ita ce alƙiblar wato Masar. Wanda suka fassara cewa a nan abinda ake nihi da ɗakuna ake nihi kuma cewa su riƙe wurin sallah a ciki, ƙiblatan sai suka ce ai mutaqabilatan, ya zamanto ƙofofin ɗakunan naku suna masu fuskantar juna. Kofar ɗaki na tana kallon kofar ɗakinka, ta wancan tana kallon kofar ɗakin wani. An gane ko da suka fassara cewa ɗakuna ake nihi, ɗakuna waɗanda suke na zama, suka ce abinda ake nihi a nan kuma cewa su yi sallah a cikin gidaddayensu, kenan ƙiblatan sai suka ɗauke shi a matsayin cewa mutaqabila. Shi ne Ubangiji Ta'ala sai ya ce wa bashirul mu'minina, wato ka ba da albishir ga mu'minai, ma'ana waɗanda suke masu juriya akan duk abinda zai same su, domin kasancewar suna kan wani hadari ne, domin kasancewar tun a baya ai da mun sun yi addu'a, rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, sun san abin da zai biyo baya gaba da abokin gaban su Fir'auna, saboda ana cikin shirin tafiya. Sai Allah ya ce wa aqimus sala, wato ku tsaye da sallah. Anan malamai suka ce hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya umarce su game da tsaye da sallah, saboda ana cikin shirin tafiya ne, wannan shiri na tafiya zai iya shagaltar da su game da yin sallah a lokacinta, saboda duk lokacin da abu ya tunkaro ma mutum, to wannan abu yakan iya shagaltar da shi game da yin sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai fama game da gina wannan rami na Khandaq, lokacin da suka ji labarin ga kafirai nan sun zo sun yi ca za su kawo dauki birnin Madina, sai da ya kai rana ta je fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata ya shagala game da sallah ta asar. Umar ya zo ya ce ya Rasulullahi yake cewa ban yi sallah ta asar ba sai a yanzu. Manzon Allah ya ce wallahi ni ma ban sallace ta ba. Manzon Allah ya ce mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara, shagaluna anis salatil wusta salatil asr. To dan haka anan Ubangiji Ta'ala sai ya umarce su cewa wa aqimus salata, ku tsaye da sallah. An gane ko? Kenan anan kasancewar idan muka kalli farkon me Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyuta, anan wahayin da umarnin cewa a riki gidaddaji ya keɓanta da annabi Musa alaihi salam da dan uwan shi Harun. To amma da yace kasancewar fuskantar da kofar kowace daki ya zamanto ta fuskanci alƙibla ba aiki bane ga wanda yake banta da annabi Musa da cikin uwan shi Harun, wannan ya hada dukkan jama'a. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya zo da damirul jami'i, aka ce waje alu buyutakum qiblatan, haka sai aka ce wa aqimus sala, wato ku tsaye da sallah. Amma sai aka ce wa bashirul mu'minina, Ubangiji Ta'ala ya ce ka ba da albishir, wato ga mu'minai, cewa su suke da kyaukyawan ƙarshe, su suke da rinjaye akan abokan gabarsu. Nan Ubangiji Ta'ala ya keɓanci annabi Musa da ba da albishir domin shi ne jagoran tafiyar. Ubangiji Ta'ala ya ce masa wa bashirul mu'minina, ka ba da albishir ga mu'minai. Suwa ake nihi da mu'minai a nan? Su ne dai waɗannan wanda Allah ya ambata mana a baya, fama amana li Musa min qaum, yake cewa fama amana li Musa illa zurriyatu min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahum. An gane ku? Su ne a nan Ubangiji Ta'ala yake nihi da faɗarsa a baya da yake cewa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, shine anan Allah yace wa bashirul mu'minina, ka ba mu'minai albishir, kenan ana nihi waɗanda suka yi imani da shi annabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa rabbana, annabi Musa sai yace ya Ubangiji mu, ya Ubangiji mu, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, yace ya Ubangiji mu, lalle kai ne ka ba Fir'auna da jama'arsa zinatan, wato kayan kawa, zina bi ma'ana mayu ta zayyanu bihi, duk abinda ake ado da shi. An gane ko? Wa amwalan, wato da dukiyoyi, fil hayatid dunya, a wannan rayuwa ta duniya. Rabbana, ya Ubangijinmu, liyubillu an sabilik, ka ba su wannan dukiya ne kadai wato don su bace game da tafarkinka, ma'ana su kauce ma tafarkinka wanda yake na gaskiya. Kina wannan sai ya zamanto kamar lamu kaici, an gane ko? Kamar yadda Allah ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, sai ce li naftinahum fihi, ai kai naftinahum. Wasu malamai haka suka ce anan allamu lamu kaici, kinan li yudillu an sabilik, wato dan su kawar da jama'a gabarin tafarkinka. Kamar yadda a riwaya ta warshi shine li yudillu an sabilik, ma'ana dan su kauce ma tafarkinka kenan a karan kansu. Li yudillu wato dan su kawar da jama'a gabarin tafarkinka. Sai annabi Musa ya ce rabbana dimis ala amwalihim, ya ubangijinmu wato ka shafe dukiyarsu, ma'ana gaba ɗayanta ka hallakar da ita, abinda ake nihi da addams anan kenan istihlak. Washudud ala qulubihim, ya ubangiji wato ka kuntata zukatansu, fala yu'minu, kada su yi imani hatta yarau al'azab al'alim, wato sai sun ga azaba wadda take ma'abuciyar radadi. Kasancewar wannan shimfiɗa ce annabi Musa alaihi salam yake yi game da wato addu'arsa da yace rabbana innaka ataita fir'auna, ya ubangijinmu lalle kai ka ba fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, kayan ado wato da dukiyoyi a wannan rayuwa ta duniya. Dan kasancewar annabi Musa alaihi salam wannan roƙo ne yake ma ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, amma kar mu fahimci cewa yana nihin ya sha ma kansa ne fansa da jama'arsa, ba yana addu'a bane wajen daukan fansa. A'a, annabi Musa yana addu'a ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya damki fir'auna da jama'arsa da wata ukuba, din ni'imar da ya musu, ya zare wannan ni'ima domin kasancewar wannan ya tsawatar da su su shiga hankalinsu domin su yi imani su dawo daga kan bata, an gane ko? Wannan ita ce manufar annabi Musa alaihi salam, ba yana nihin daukan fansa bane. To dan haka kuma wannan addu'a sai ya buɗa ta da rabbana, an gane, ba dan komai ba, saboda ƙara kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala da ƙara tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala cancantar abauta masa, domin yawan da yake tabbatar masa rububiyya kenan, shi a matsayin shi bawa ne, babu wanda zai roƙa illa ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi ne yace rabbana, sai yace innaka ataita fir'auna, lalle kai ka ba fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa zinatan, kayan kawa wa amwalan da dukiyoyi, fil hayatid dunya, a wannan rayuwa ta duniya. Shin anan labari ne annabi Musa alaihi salam yake badawa, yake ba ubangiji? A wannan gabatarwa ce, saboda shi annabi Musa ya sani wanda yake na yaqini, ubangiji ta'ala shi ya ba fir'auna da jama'arsa wato dukiya da duk wani abu wanda ake na ado a wannan rayuwa ta duniya, ba wani karhin fir'auna bane, ba wata dabararsa bace ba da shi da jama'arsa, amma gabatarwa ne. Sai yace innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, kai ka ba fir'auna da jama'arsa zinatan wato kayan ado wa amwalan wato da dukiyoyi, fil hayatid dunya, a wannan rayuwa ta duniya, an gane ko? Sai ce rabbana li yudillu an sabilik, ya ubangiji na ka ba su wannan ne kawai, li yudillu an sabilik, wato dan su kawar da jama'a gabarin tafarkinka. Saboda kasancewar ita dukiya dukiya duk lokacin da ta kasance a hannun wanda yake jahili, to wannan dukiya ita ce za ta ƙara sanya shi shishigi da ketare iyaka, an gane ko? Wannan kuma kayan ado shi ne yake rudar jama'a su ringa biyan shi, su ringa ganin cewa kamar akan didi yake, kamar yadda Karun lokacin da ya fito a cikin ado masoya duniya me suka faɗa, qalal ladina yuriduna alhayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Karun innahu la zuhabun azim. To kasancewar ita wannan dukiya ita ce Allah ya mallaka ma Fir'auna da jama'arsa, wanda da wannan dukiyar suka hore talakawansu. Saboda duk wanda kake bashi dole zaka hore shi sai yanda kai da shi. Sannan kuma wannan ado da suke da shi, wannan shi yake rudar mabiya kuma ya zamanto suna bin shi, suna ganin cewa kamar akan daidai yake. Dan haka da yake ma Annabi Musa Alfahari cayi falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabi aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarin. Inda Musa Annabi ne yace me hana a jeho masa wato wari-wari waɗanda suke na zinariya kamar yanda muke da. An gane ku, saboda mazansu a wannan lokaci ado suke da wari-wari waɗanda suke na zinariya, shine yake cewa wai falaula ulqiya alaihi aswiratun, ko kuma kace asawiratun min zahabi, me ya hana a jeho masa wato wari-wari waɗanda suke na zinare, aw jaa ma'ahul mala'ikatu muqtarin, ko kuma mala'iku su zo haɗe da shi in yayi magana su gasgata shi. To dan haka kasancewar kenan abin da ya kai Fir'auna yayi girman kai da shi da jama'arsa, na farko dai suna da dukiya, abu na biyu ga kayan ado, wanda wannan dukiya da kayan ado shine ya rudi jama'a, shine anan yace rabbana li yudillu an sabilik, ka ba su wannan ne dai kawai dan su batar da jama'a ga tafarkinka. Kenan tsakanin ita wannan qira'a li yudillu ko kuma li yadillu ba su da bambanci. Kenan in aka ce li yudillu dan su kawar da jama'a daga tafarkinka, domin ba kowa yake batar da jama'a sai wanda yake batacci. An gane ko? Duk lokacin da kuma aka ce shi Fir'auna da jama'arsa sun zamanto batattu, dole kuma mabiyansa za su zamanto batattu. Kenan su batattu ne a karan kansu sun batar da jama'a, ko kuma kasancewar anan sun ba su kawar da jama'a daga kan tafarki na gaskiya illa domin kasancewar su batattu ne. To shi ne anan sai ya ce rabbana dumis ala amwalihim, ya ce ya Ubangiji wato ka shafe wannan dukiya ta su gaba ɗayanta, ya ce ya Allah ka gusar da ita. Shi lafazin abams wani lokaci yana ta'addi da kansa, wani lokaci kuma yana ta'addi wato da harafi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuhan, kafin mu shafe fuskoki. Kamar yadda can cikin suratu Yasin Ubangiji ta'ala yake cewa walau na sha'u la famasna ala ayunihim fastabiqu sirra fa anna yusiru, dan haka anan yace rabbana dimis ala amwalihim, ya Allah ka shafe dukiyarsu, ma'ana ka halaka ta. Sai yace washudud ala qulubihim, ya Allah ka kuntata zukatansu game da karbar imani, ma'ana ka daure zuciya, ma'uzun ne mina shadd. Sai yace fala yu'minu, wato kada su yi imani hatta yarawul azabal alim, wato sai sun ga azaba wadda take ma'abuciyar radi. Kenan duk lokacin da wahala ta yi wahala in mutum ya lallasu, kenan anan kasancewar in aka tsoma shi a cikin ni'ima, kenan zai tuna wahalar da ya sha a baya, kenan wannan kasancewar ba zai manta ba, kenan zai tabbata akan gaskiya. Dan haka anan Annabi Musa ya ce kada su yi imani, ma'ana ya Allah kar ka bar su su yi imani hatta yarawul azabul alim, wato sai sun ga azaba wadda take ma'abuciyar radadi. Shine sai Ubangiji ta'ala ya ce kad ujibad da'awtu kuma fastaqima, tabbas Ubangiji ta'ala ya ce an karba addu'arku kai Musa da dan uwanka Harun. Anan malamai suka ce addu'ar dai Annabi Musa shi yayi, tunda ya ce ya rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana timis ala amwalihim washudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim. Ayya abinda muka fahimta anan Annabi Musa shi kadai yayi addu'a, to amma anan sai aka ce ujibad da'awatu kuma an karba addu'arku. Malamai suka ce akwai ihtimalin tare suka yi addu'ar Annabi Musa yana yi, shi Harun yana yi, amma Allah sai ya mana hikayar ita addu'ar ta Annabi Musa alaihi salam, saboda shi ne jagoran tafiya. Wasu malamai suka ce anan shi Annabi Musa yana addu'a, shi kuma Harun yana cewa amin, domin da mai addu'ar da mai cewa amin gaba daya sun yi addu'a ne, don haka shi ko in ka ce amin kamar ka ce ya Allah ka karba mana, Allahumma stajib du'a'ana, shi ne ma'anar amin. An gane ku? Da haka shi ne a nan kenan Ubangiji ta'ala sai ya ce ujibar da'awatu, kuma an karɓa addu'ar ku. Fastaqima, Ubangiji ta'ala ya ce ku daidaita, ko kuma ka ce ku lazinci kenan aikin da kuke kan shi, shi ne ku ɗau haƙuri, ku nace a kan kiran da kuke. Wannan addu'a Allah ya amsa, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala a baya cikin suratul A'raf yake cewa وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. To shine anan Ubangiji ta'ala yace ujibar da'awatu kuma an karbo addu'ar ku. Fastaqima, Ubangiji ta'ala yace ku daidaita. Lafazin al-istiqama abinda ake nihi shine ka daidaita, ka lazinci abinda aka ce kai. Wannan kasancewar annabi Musa da Harun, waɗanda ake umarnin cewa fastaqima, waɗanda suke martaba ne wadda take kololuwa, domin annabawan Allah ne manzanninsa ne, wanda istiqama ko ba istiqama da ta wuce ta annabawan Allah kenan. Anan mai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ni kasancewar anan ana umarninsu ne cewa su dawwama akan aikin da suke na kira zuwa ga addinin Allah. Da aka ce fastaqima kuma sai aka ce wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamu, kar ku sake ku bi wato tafarkin waɗanda ba su san Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma waɗanda ba su san ƙarshen wato kafirci ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kar ku sake ku bi hanyarsu. Anan kenan bayan an umarci annabi Musa da ɗan uwansa Harun cewa su tabbata akan tafarki na gaskiya, sannan kuma sai aka hane su aka ce kar su sake su bi tafarkin waɗanda la ya'lamuna, ba su san ƙarshen al'amarin duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba dan komai ba kasancewar anan shi tafarki na waɗanda suke batattu, iya abinda ake bukata a kullun ya zamantu mumini yana nisan ta shi. An gane ko? In ka bi tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to abinda ake bukata duk wani batacce ka kara nisan ta da shi. Dan haka Ubangiji ta'ala da ya ce su lazumci kenan abinda aka sa su kenan tafarki madaidaici. Sai aka ce wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamu, kar ku sake ku bi wato tafarkin waɗanda wato la ya'lamuna, ba su san ƙarshen al'amarin kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Ubangiji ta'ala ya ce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra, wato mu ne muka ketare teku wato da banu Isra'ila, su ne jikokin annabi Yaqubu alaihi salam. Wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka ketare wato teku da banu Isra'ila. Wannan ku kasancewar dakunan da Allah ya sanya annabi Musa ya umarci jama'a su cewa su riki dakuna, daman dakuna ne waɗanda suke na shirin tafiya kamar yadda bayani ya gabata, wanda cikin dare aka yi mahada gaba ɗayan jama'a ta annabi Musa suka fita daga birnin Masar, suka kama hanyar zuwa ƙasa mai tsarki inda Allah ya ce su tafi. To kasancewar kan hanyar su ko teku ne, sun zo da aka wayi gari ba Musa babu jama'arsa, Fir'auna da jama'arsa suka biyo baya, sun cimma jama'ar annabi Musa gaba ga teku, baya kuma ga Fir'auna da jama'arsa, kamar yanda Hausawa muke cewa gaba kura wato baya sayaki, gaba ga teku shiga hallaka, baya kuma ga Fir'auna da jama'arsa. To shine anan mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakuna, lalle mu za a cin mana, in aka cin mana ku za a hallaka mu. Annabi Musa ya ce a ba za a cin muku ba, lalle Ubangiji na na tare da ni, da sannan zai nuna mu mafita, Allah zai nuna mu hanya. Take yanke yaqinin annabi Musa alaihi salam, Ubangiji ta'ala sai ya yi wahayin cewa annabi Musa ya bugi teku da sandarsa. Annabi Musa da ya bugi teku da sandarsa don a nuna mana komai yana da sababi, inda Allah ya ga dama sanya teku ta bushe ba sai annabi Musa ya buga sandar shi ba, amma don a nuna mana komai yana da sababi. Da ya doki teku da sandar shi, gaba ɗayan teku sai ta bushe, kuma sai ta zamanto hanya-hanya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fanfalaka fakana kullu firqin kaqawdil azim. A lokacin nan annabi Musa da jama'arsa sai suka shiga cikin teku. Jama'ar annabi Musa sun je ƙarshen fita, Fir'auna da jama'arsa sun dirkako, gaba ɗayansu sai suka shigo. Sun shigo tsakiyar teku, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sanya teku wato ta ruhu musu. Shi ne a nan Allah ya ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahra. Ubangiji ta'ala ya ce mu muka ƙetare teku wato da banu Isra'ila. Fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu, fir'auna da jama'arsa wato sai suka biyo bayan su bagiyan dan zalunci wa adwa, kuma dan ƙetare iyaka. Kasancewar anan Allah ya ce biyo baya da fir'auna yi da jama'arsa zalunci ne, saboda kasancewar duk mutumin da yake a zauna a garinsu dan ya ce zai bar garin, kaga bai dace ba a takura shi a tilasa shi a ce dole sai ya zauna, saboda dama haƙƙin shi ne ya zauna a wannan gari, to ya sauka daga kan haƙƙin shi, kenan tilasa me za a masa. Suna zauna a ƙasar Masar kuma sun yi niyyar ƙaura, kenan a ce da ƙarfin siyasi an dawo da su, sun zauna an ci gaba da zama da su a bautar da su, wannan zalunci ne. Amma wanda ba garinsu ba dan an fitar da shi, wannan ba a zalunce shi ba. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagiyan wa adwa, fir'auna da rundunarsa sai suka biyo bayansu bagiyan wato dan zalunci wa adwa, kuma dan ƙetare iyaka. Hatta idza adrakahu al-gharqu, lokacin da wato dirmiya wato ta cimma Fir'auna ta kewaye da shi ta ko ina, ya ga cewa babu mafita, hallaka ta cimma sa ido da ido. Saboda anan kasancewar abinda muke so mu fahimci lafazin al-idrak shine wato kewayewa da abu, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce ya tabbatar mana cewa mu'minai kowa zai ga Ubangiji a ranar kiyama, irin yanda kamar yanda muke ganin farin wata, ma'ana babu wani cunkoso da zaka ce wani ya kare maka. Amma waccan aya sai ta ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir, abinda ake nihi da al-idrak anan al-ihada, zamu ga Ubangiji amma ba zamu masa ba gani wanda yake na kof a ce mun kewaye da shi gaba ɗaya, mun san shi ciki da bai. An gane ku? A nan kenan abinda za mu gane, Fir'auna a farko bai yi niyyar imani, yana ganin cewa zai iya fita daga cikin wannan hallaka da ta cin masa. Shine a nan Ubangiji ta'ala ya ce hatta idza adrakahu al-gharqu, lokacin da dirmiya wato ta cin masa, ruwa ya kewaye shi ta ko ina, ya ga hallaka. Kana sai ya ce amantu, ya ce nayi imani, annahu lalle yanda al'amarin yake, la ilaha babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya, illa allazi face Ubangijin da amanat bihi banu Isra'ila, wanda banu Isra'ila suka yi imani da shi. Sai ce wa ana minal muslimina, nima ina daga cikin masu meka wuya da ji da bi zuwa gare shi. an gane ko kenan bai tashi yin imani ba sai da ga halaka ido da ido. Karkashin wannan aya akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisin yake cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da dirmiya ta cimma Fir'auna, sai yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila, nayi imani lalle babu ubangijin da ya cancanta a bauta masa face ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi. Jibril sai yake cewa ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahr fa adussuhu fi famihi makhafata an tudrika burrahma, yace ya Muhammad, yace wallahi da ka ganni a lokacin nan, yace ina jimko laka wato ta teku, ina cusawa a bakin Fir'auna, yana famar yace la ilaha illa allazi amanat banu isra'ila wa ana amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin, yace ni ko ina jimko laka ina cusawa a bakin sa dan tsoran kada rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala ta cin masa. Yace da kaga haka, yace da kaga mamaki. An gane ko? So da yawa a yarinta za ka ringa ji sai ka ji kamar magana ce ake yi ta zo ta wuce, almara ce ko kuma irin wa'azin turmi na cewa yana cewa la, sai Jibril sai ya sa mishi laka a baki. Lalle wannan hadisi ne, kuma hadisi ne wanda yake ingantacce. Al-Imam Az-Zamakhshari wannan kalima ta makhafata an tudrikahu rahama, dan tsoron kada rahama ta riske shi, kamar yadda Jibril yake faɗa, sai yake cewa wa fihi jahalatan, yake cewa akwai jahilci biyu wato game da wannan, saboda shi kasancewar kwata-kwata yana ganin wannan hadisi kirkira shi ne akai, saboda me yasa ya kuskure akan abin da yake aqidarsu ta Mu'tazila. Abu na farko sai yake cewa yo ai shi bai san da cewa ba wai imani a zuciya ta yake, yace kamar yanzu misali bebe, aina imanin bebe yake a zuciya yake, kenan anan in Fir'auna yayi imani da zuciyarsa dan bai ce ba la ilaha illa Allah, kenan wannan rashin fada ba zai cutar da shi ba. An gane ko? Abu na biyu sai yake cewa kuma kasancewar san mutum ya so wani ya tabbata akan kafirci, shi ma wannan kafirci ne, kenan dan saboda haka sai ya watsar da wannan hadisi, yace a cikinsa akwai jahilci biyu, jahilci na farko kenan imani a zuciya yake, kenan in yayi imani a zuciyarsa rashin fadar la ilaha illallah sa masa laka a baki babu wani fa'ida da za ta yi. Abu na biyu kuma a matsayinka na mumini, san kafirci ga kafiri shi ma wannan kafirci ne. Ibn Hajar Allah ya ji kansa sai ya maida masa martani, sai yake cewa wannan hadisi iya abin da ya hadisi, hadisi ne wanda yake ingantacce, kamar yanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi ya inganta shi, haka nan al-Imam Nasa'i da Ibn Hibban wato da Hakim da sauran malamai na hadisi. Sai yace fuskokin nan biyu da ya ambata gaba ɗayan su ba wanda za ta samu gindin zama, iya abinda hadisin yake nihi, domin kasancewar shi Fir'auna ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma ya tabbata akan kafircinsa, kuma kafircinsa kafirci ne wanda yake na tada karan hanci, ya san gaskiya da gangam ya keta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum gulman wa uluwa, sannan kasancewar Fir'auna a baya mai aka yi da Allah ya damke shi da waɗannan hukuma, kamar yadda annabi Musa ya yi addu'a Allah ya zare wannan ni'ima da ya masa, Ubangiji ta'ala ya kama su da hukuma kar su yi imani sai sun ga azaba wadda take ma'abuciyar radadi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wala qad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa qala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idhahum minha yadhhakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uktiha wa akhadhnahum bil adhabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuha as-sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indak innana la muhtadu falamma kashafna anhum al'azaba idhahum yankusun wanada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al'anharu tajri min tahti afala tubsiru kamar yadda kuma can ubangiji ta'ala me yake fada a can cikin suratul araf suka ce ya Musa ka roƙa mana ubangijinka yayi mana wannan azaba da muke ci da in ka shafta annar rijiza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhum rijiza ila ajalihim balighuhu yawma ila ajalihim balighuhu idahum yankusu to kasancewar fir'auna aw shi jibril alayhi salam yayi sanin ga irin alƙawarin da shi fir'auna yayi da Allah ya damke shi da hukuma cewa in Allah ya yaye masa zai yi imani amma ana yaye masa wannan azaba kuma sai ya zurci akan kafircinsa to shine anan shi jibril ya ringa fasar kasa ta teku yana cusa masa a baki dan kar ya yi irin wannan imani kuma zuwa gaba in Allah ya tsiratar da shi kuma hallo ya ci gaba da kafirce masa an gane ko kenan wannan ita ce fuska ta farko wanda ubangiji subhanahu wanda wato malamai suka wannan suka yi wannan bayani akan game da wannan hadisi da jibril yake daukan kasa ya sa masa kuma sannan abu na biyu abu ne wanda yake tabbatacce ko da imanin fir'auna a wannan lokaci imani ne na gaskiya Allah ba zai amsa ba saboda ka'ida duk wanda ya ga halaka ido da ido in yayi imani Allah ba zai karbi imaninsa a wannan lokaci kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa falamma ja'ahum ba'suna qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrike falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana ash-shahid ubangiji ta'ala yace falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanun su da mu Allah yace bai zaman to ba zai amfane su yayin da suka ga azabar mu ido da ido kenan dan haka shi kuma anan ya shiga cikin halaka ya ga ba mafita sannan a wannan lokaci ne yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin dan haka sai Allah yace al'ana a yanzu ne zaka yi imani wa kad asaita ubangiji ta'ala yace alhali ka saba mana qablu gabanin haka wa kunta minal mufsidin ubangiji ta'ala yace kuma ka kasance daga cikin waɗanda suke mabannata kenan inda har kasancewar imanin sa imani ne wanda yake tabbatacce ba yanda za a yi wannan kalma ta biyu baya an gane ku dan haka ubangiji ta'ala yace al'ana kenan a yanzu ne zaka yi imani saboda halin da ya shiga ba hali bane ba na duk mutumin da ya yi imani za a karbi imanin sa dan haka Allah yace wa kad asaita alhali ka saba mana qablu gabanin haka wa kunta kuma ka zaman tu minal mufsidina daga cikin mabannata ubangiji ta'ala sai ya ce fal yauma a yau nunajika Allah ya ce za mu tsiratar da kai bi badanika wato da gangan jikinka kenan gangan jikin shi ne za mu tsiratar da shi ba tare da rai ba kenan sai bayan teku ta halaka ka sannan kuma mu sanya igiyar ruwa ta kawo ka gaba li takuna liman khalfaka aya wannan lamu ana kiranta kenan lamul aqiba dan kenan a karshe ka zamantu izina ga duk waɗanda za su biyo baya kenan duk wani wanda yake ganin cewa in ya kafirce ma ubangijinsa zai sha to sai ya kalli yaya Allah ya yi da fir'auna in ta kamar ka mulki da dukiya da kayan ado dai baka kai fir'auna ba da butulce ma ubangiji subhanahu wataala amma yaya karshen shi ya kasance shine anan ubangiji ta'ala yace li takuna dan ka zamanto ayatan wato alama mai sanya jama'a su shiga hankali kenan liman khalfaka ga wanda zai biyo bayan ka wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafilun ubangiji ta'ala yace lalle da yawa daga cikin mutane game da ayoyin mu ubangiji subhanahu wataala yace lagafilun lalle wato maraukana ne an gane ku ba sa lura mutum nawa a yau yake da labarin fir'auna iya kafircin da ya yi wanda babu wani kafiri sama da shi wanda kuma ga yanda karshen shi ya kasance amma duk irin wannan bai zamanto aya ba shine Allah ya ce wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafiluna lalle masu yawa daga cikin jama'a wato game da ayoyin mu ubangiji ta'ala ya ce maraukana ne ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وبنجي تعالى يتي ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق تبس وتمومك زوند بنو إسرائيل mubawwa asidikin wato mazauni wanda yake na gaskiya war zakalahu min at-tayyibat ubangiji ta'ala yace muka azurta su wato daga cikin dadadan abubuwa su ne kenan na halak fa makhtalafu ubangiji ta'ala yace ba su saba ba akan duk abin da suke hatta ja'ahum al-ilm wato sai da aka kai lokacin da ilimi ya zo musu daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu kenan sun yi imani da annabi Musa alaihi salam amma duk irin ni'imar da ubangiji subhanahu wataala ya musu wasu samu sabani ba sai da gaskiya ta zo musu shine anan al-ilm wasu malamai suka ce shine kenan zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma hatta ja'ahum al-ilm wato shine kasancewar wahayin da Allah ya turo manzanni da shi wato na shari'a kenan a wannan lokaci da aka ce ku yi kaza ku bar kaza a wannan lokaci suka samu sabani wasu suka yi biyayya wasu kuma suka bujire sai ya ce inna rabbaka yaqdi bainakum yawmal qiyamah lalle ubangijinka shi zai yi hukunci tsakankanin su a ranar kiyama fi ma kanu fihi yaktalifu wato game da abin da suka kasance suna sabani wato tsakankanin su kenan a kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bambanta wane ne mai gaskiya wane ne makaryaci kenan anan kasancewar ni'ima ce Allah ya musu bayan Allah ya tsiratar da su daga abokin gabar su Fir'auna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaunar da su ƙasa wadda take mai tsarki an gane ko ubangiji ta'ala ya azurta su da dukkan wasu dangogi waɗanda suke na ni'ima to ana kan haka ba saba ba samu sabani ba sai da wato ni'ima ta ubangiji wannan ilimi ya zo musu ma'ana shine dokokin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo musu da shi an gane ko shine kenan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da at-taura wasu suka yi imani da ita wasu kuma suka kafirce daga cikin su shine sai ya ce inna rabbaka yaqdi bainakum yawmal qiyamati lalle ubangiji ta'ala zai yi hukunci tsakankanin su a ranar kiyama ko kuma ya zamanto al-ilm anan al-qur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan dai duka sabani ne na nau'ikan tafsiri na malamai wanda kuma kowanne yana iya zama kenan lokacin da annabi Musa ya zo da at-taura wasu sun yarda sun amince za su bi doka ce ta ubangiji wasu kuma suka ga cewa wannan doka ta musu nauyi wasu kuma kasancewar sun yi imani da annabi Musa sun yi imani da sauran manzanni amma sun karyata annabi Isa alaihi salam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma sai suka karyata shi ko kuma abin da yazo da shi na alqur'ani shine Allah yace fa maktalafu wato basu saba ba hatta ja'ahumul ilm an gane ku sai da ilimi yazo musu shine alqur'ani kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wato wadanda suke mazawwa littafi ubangiji ta'ala yace basu samu rabuwar kai ba wato sai bayan kenan hujja ta zo musu shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine ubangiji ta'ala yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu wannan kama ya'rifuna abuna ko kuma ubangiji ta'ala cin da yake cewa falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi lokacin da abinda suka yi sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi sun san sifofin sa kenan a cikin littafin da annabi Musa ya zo musu da shi na at-taura lokacin da manzon Allah ya bayyana kuma sai suka kafirce masa shine anan Allah ya ce fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm basu saba ba wato sai da ilimi ya zo musu kenan da sun yarda da shi sun amince shi ne har ma suna gaya ma mabiya sifofin sa da inda zai bulla da duk abin da ubangiji subhanahu wataala ya bada labari na sifofin sa amma lokacin da ya bayyana suka ga hakikanin shi shine to sai suka kafirce masa saboda keta da hasada kuma da tsoron kurcewar abin da suke amsa a hannun mabiya na rashuwa da shugabanci shine sai ya ce inna rabbaka yaqdi bainakum lalle ubangiji ta'ala zai yi hukunci tsakankanin su yawmal qiyamati a ranar kiyama fi ma kanu fihi yaftalihun game da abin da suka kasance suna sabawa tsakankaninsu na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك